أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دا سورة رمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي كسان جوا تاردكو أتكي واني سابا شرينا بطوي الرحمة shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malamin domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ne ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 60 04 145 ko kuma ta kan addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawar rahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 2 ga watan Jumada akhir shekara ta 1447 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma yayi daidai da 22 ga watan Nuwamban shekarar 2025 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akaramakallahu, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيان حكا ينقوى ما سو كلم لسورة رمى أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أتكل التافنسا من قرما ينأتشوا من الناس من يؤجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. شيء لك شكي متاني أكو أن مغانا لستكي باك شعوة أين أكوما شيء داوة ألا أبن ديكي زوجي يسا كوين ألنزوا أكن أبن ديكي زوجي يسا وهو ألد الخصام الحاليشي متني من يوان جايي من يوان خصومة. أكنا يتبتع شكين سوي البخاري حديث أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن جو أبغض الرجال إلى الله العلد الخصام. متمن دي في وقت الله يفكي يفز أنا أتكين باين سشيني متن ميوان جائية ميوان خصومة. وانا آية وانا حديثي سنة نونا من جوا لبيئر يويت خصومة لجمع لجائية وتلبيئة جي ونتكي marar kyau a cikin dabi'u na addinin musulunci. Addinin musulunci addini ne da yake koyar da kyawawan dabi'a, yake koyar da mutum nutsuwa, yake koyar da mutum hankali, yake koyar da mutum iya zamantakewa da mutane. Dukan wasu dabi'u waɗanda za su hana wa mutum zama da tsatsi, zama mutum mai zama iya zama da mutane, zama da mutum wanda ba shi da rikici, duk wata dabi'a da za ta hana shi zama haka dabi'a ce mara kyau. Ita jayayya iri biyu ce. Akwai jayayya wacce take mai kyau ce don tabbatar da abin da yake gaskiya, da kuma rushe ƙarya wanda ake yin ta ta salo mai kyau, salo wanda babu cin mutunci a ciki, babu rashin kunya a ciki, babu zalunci a ciki, babu ƙarya a cikinta. Irin salon da annabawa suka bi wajen isar da sako, sun isar da sakon Allah subhanahu wataala da gaskiyar da ya aiko su da ita zuwa ga mutanansa, zuwa ga mutanansu. Mutanansu sun bayar musu da martani, su ma sun bayar wa da mutanansu martanin abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da su. Amma duk cikin wato lafuzza masu kyau, masu daɗi, waɗanda babu ƙarya a ciki, babu ƙazafi, babu zalunci. Mutanen Annabi Nuhu suna cewa Annabi Nuhu ya Nuhu kajjadaltana fa aksarta jidalana. suka ce ya Nuhu kai jayayya da mu kuma kai wai ta yi mana jayayya wannan yana nuna cewa Annabi Nuhu ya tattauna da su sun fada ya fada sun fada ya fada ya fada sun fada shi yasa suka kirawo abin da yayi da su na tattaunawa da cewa kai mun jidali da mu ka kuma yawaita jidali da Annabi Ibrahim alayhi salam yana cewa atujadiluna ni fi asma'i sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan zakwa tsaya kuna jayayya da ni akan wasu sunaye da ku da iyayenku ne kuka haɗu kuka samu waɗannan abubuwan waɗannan sunaye ku kira su allori babu wata hujja daga Allah da ta sauka akan su Annabi Ibrahim alayhi salam ya kira tattaunawa da yake da su a matsayin jayayya suna yana faɗa suna faɗa saboda haka ita jayayya ana iya yin ta ta hanya mai kyau ka faɗi ra'ayinka wani kuma in yaga cewa abinda ka faɗa din nan ba daidai bane ya fito ya gaya maka abinda yake daidai ya maka gyara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya da ahlul kitabi sai ta hanyar da take mafi kyau kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala bai hana a yi jayayyar ba amma ya sanya wa jayayyar ka'ida shi ne zama billati hiya ahsan ta hanyar da take mai kyau ce wato hanyar da babu cin fuska babu ƙarya babu ƙazafi babu ainihin zalunci a cikinta ta taƙaita akan fito da abin da yake na gaskiya da kuma ƙurin gyara abin da aka yi wanda ba daidai ba sawa'un wanda ya yi shi ɗin da gangan ya yi ko kuma bisa kuskure ne amma da ya kasance cikin kyakkyawan usulubi a cikin hanya wacce ke mafi kyau to amma akwai cikin mutane wanda shi aikinsa kawai jayayya baya jiran ya zanto mai gaskiya ko baya jiran ya cewa abinda aka yi din ba daidai bane a shi dai bukata sai ya jayayya a fada ya fito ya ce ƙarya ake yi ko ce ba daidai aka yi ba ko kuma ya kawo wata magana daban aikinsa kenan yana jayayya ba da ilimi ba ba kuma don ya shiryar da mutane ba ko don mutane su fahimci abinda suka yi na kuskure su gyara ba a'a ba wannan ne manufarsa ba shi dai kawai a ce yana jayayya yana rigima yana husuma su ne wanda Allah subhanahu wataala ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi kulli shaytanin marid daga cikin mutane akwai wanda yake jidali ba tare da ilimi ba yana bin duk wani shaidan mai tsaurin kai haka ne yake cewa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir daga cikin mutane akwai wanda yake jidali da jayayya amma fa bi ghairi ilmi ba tare da wata wani ilimi ba wala hudan ba tare da wata shari'a ba wala kitabin munir ko wani littafi mai haskakawa wato ba tare da wata hujja ba ba tare da wani ilimi ba ba tare da ya ma fahimci abin da yake jayayyar kansa ba kawai dai yana yin haka ne dan ya ga ya kawo rudani a cikin mutane sani ya fi li yudilla an sabilillah ce kawai li yudilla an sabilillah dan kawai ya batar da mutane daga kan hanyar Allah dan kawai ya kawo mutane rudani da hayaniya a ji shi a ji sautinsa a ji muryarsa a ji cewa yana nan fushi ba abu shakka waɗannan Allah baya san su masu irin wannan dabi'a su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abghadur rijal ila Allah al-aladul khasim mutumin da yafi zama abin ƙi a gurin Allah wato wanda Allah ya fi ƙinsa shine wanda yake al-alad mai yawan jigima al-khasim mai yawan husuma baya son zama da mutane lafiya baya son yayi maganar da mutane za su san barka sai dai wanda za a yi ta hargima ita hazaniya to waɗannan suna nan tintini tun lokacin da Allah ya yi duniya haka suke saboda misali suke da shaidan tare suke da iblis yake ziga su suna yin wannan abubuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana za'imun bi baitin fi rabdil janna liman taraka almira'a wa in kana muhiqqan ni na lamun cewa mutumin da zai bar jayayya ko da yana da gaskiya na lamace masa gida a tsakiyar aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna maka cewa ko da kana da gaskiya ba daidai bane ka ta karkare ya zanto baka da aikin yi sai jayayya sai musu sai gaddama sai fadin fada shine kawai aikin ka. Annabi yace ko da kana da gaskiya wani abun idan ka fada aka ce ba haka ba ka fada kai aka samu sai muka sai ka bari ka ci gaba da abin da kai kake kada ya zanto kawai ka tsaya iya guda kuri guda kake ta dawurwura ka kai ka komo ka kai ka komo. Annabi yace in kana muhiqqan ko da yana da gaskiya me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa duk mutumin da zai koyi ilimi ba don komai ba illa li yujari bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha lam yarih raihata al-janna aw tarwaya fan-naru falahu an-nar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allama ilman wanda duk ya nemi wani ilimi mimma yubtagha bihi wajhullah ilimin da ake yin shi dan Allah ilimin da ake yi dan a samu yardar Allah a samu kusanci da Allah amma shi ya nemi shi li yujari bihi ulama dan yayi kafada da kafada kawai da malamai shi ma in aka je wuri kawai ana ware wajen zaman malamai shi ma a sashi a wannan majalisi ko kuma a bashi ma jagoranci tasaddara bihi nas ya zama shine aka ba dan wanda yake neman ilimin wai maris sufaha ya zauna ya tajayya da jahilai da abinda Allah ya bashi su fada. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ba zai ji kanshin aljanna ba bautarwa ya ce falahun nar wuta ce makomarsa saboda duk abinda mutum zai yi wanda ake yin shi dan Allah yayin shi ba dan Allah ba to yayi wa Allah laifi a dalilin sa Allah zai azabta shi. To kaga a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce li yumari bihi sufaha dan ya jahada mutane jahiliya da jahilai saboda ka ita jahiliya mai kyau ita ce jahiliya da za a yi ta hanya mai kyau ta uslubi mai kyau uslubi na ilimi uslubi na jan hankali uslubi da yake cike da nuna tausayi ga wanda kake kokarin ganar da shi ba wai kokari kake yi ka ci fuskar sa ba ka ci zarafin sa ka zage shi kai ta tas kai masa ta tas ba wannan ne bukatar ka ba a'a yana bukatar ne ya gane wani kuskure da yake kai ya sauka daga kansa ko ta gaskiya da bai gane ta ko ta hanya da yayi mara kyau ya sauka ya dawo ya bi hanya mai kyau da kikkiawar manufa kake yi masa kake ja da shi wannan babu laifi shine abinda annabawa suka yi shine wanda Allah ya ce ayi da waɗanda suke ko da ahlul kitabi wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhu billati hiya ahsan. Sadaka ba an hana mujadala bane ba hana ka ja akan abin da yake gaskiya ba ka faɗi gaskiyarka ka kuma tsaya ka kare ta daga wasu shubuhi da za a jeho mata wannan duk abu ne mai kyau annabawa sun yi wannan. Nabi Musa ya tsaya ya jahiliya da Fir'auna auna ya faɗa shi ma ya faɗa Nabi Musa tare da wannan masalakin shi ma haka ya faɗa shi ma haka ya faɗa suka yi ta yi haka duk annabawan Allah da suka zo aka alkur'ani yake cike da mai yadda martani ga abin da kafirai suke faɗa game da Nabi sallallahu alaihi wasallam ko game da alkur'ani ko game da musulunci alkur'ani yana ba sauka ya bayar musu da ansa wala yatunaka bimathalin illa jainaka bilhaqqi wa ahsana tafsira ce ba za su zo maka da wani misali ba dan jayayya su kawo wani kwatance illa jainaka bilhaqqi kuma za mu zo maka da gaskiya da magana da ta fita su fitowa sarari fili kalara mai hankali zai gane ahsana tafsira saboda alkur'ani cike yake da wannan so wannan ba shi ake suka ba abinda ake suka shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin alamomin munafici ce idan khasama fajara da sanda ake jayayya da shi to sai ya fito zaka ga cewa in wani abu ya hada ka da shi na sabani to ba zai tsaya akan dukkan da kuke magana akan ta ba ya kawo dalilansa, ya kawo hujjojinsa daga abinda aka yi da cewa hujjoji ne, ba iya nan zai tsaya ba, zai tafi zuwa ga shakhsiyarka, ai daman kai mutum ne, daman ana shakkar ma asalin mutum, ana shakkar asalinka, a kai daman mutum ne, an taba ji ma ka taba daukan kazan wani, ka taba sata, ka taba kaza, ya shiga fadar wasu abubuwa na ƙarya da gaskiya wanda suka shafi wanda yake jayayya da shi, wanda shine fujur. Zai iya zagi, zai ce mutum ɗan iska, mutumin banza, matsiyaci, ko wasu kalmomi dai wanda suke da ɓaci ne, ba su da alaƙa da bahasi na ilimi. Shine annabi ya bacci wannan cikin alamomi na munafiki, idan khasama, yayin da yake jayayya da wani akan wata nukta, fajara, to zai wuce maganar gaskiya sai ya shiga fajirci. Zai iya faɗar kowace irin magana saboda ya ɓata abokin husumarsa. Haka musulunci bai yarda da irin wannan ɗabi'a ba. Musulunci ya yarda da tattaunawa akan abin da ake ƙoƙarin a gane gaskiyar a kansa, babu laifi ka tattauna da wanda yake ja da kai. Allah ya ce qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Anan Ubangiji bai soke ta ba, duk da cewa da wanda take musanyar magana Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta zo game da lamarin mijinta da yake hari da ita. Ta faɗa, Annabi ya faɗa mata, ta faɗa, Annabi ya faɗa mata. Allah ce Allah ya ji wanda ta zo tana muhawara da kai akan game da sha'anin mijinta, tana kai kuka ga Allah. Wallahu yasma'u tahawurakum, Allah yana ji muhawarar. Saboda Allah bai kushe wa muhawarar da suka yi da ita ba, don haka ba laifi bane dalibi dan uwanka a malami da malami su tattauna akan wasu kadaya, wancan ya faɗa, wannan ya faɗa, kowa ya faɗi hujjojinsa, duk ba laifi bane. Sahabbai suna yin wannan, annabawa gabanin su sun yi haka. Amma abinda ba a so shine mutum ya zanto na farko ɗabi'arsa kawai jira yake, kawai ya ji cewa wani ya yi wata magana da shi kuma zai yi atake din sakanta, kawai shi aikinsa ke nan. Ba ya da wani lokaci da yake assasa alheri, ba wani lokaci da yake kokarin wayar da kan mutane akan abin da ya dame su, a shi jira yake kawai ya ji wannan yau atakin ummati, gobe atakin wannan. Wannan shi ne aikinsa kawai. Sannan kuma in ya tashi ba wai tsaya zai yi kokarin ya nuna inda gaskiya take ga ta ga yadda dalilanta ba, ya yi ma wanda ba yake ja da shi akan sa fatan ya gane, ba wannan ne a gabansa ba, shi ya zai yi ya yi nasara, a ce yau ya kada wani, ya ci nasara akan wani, ya yi galaba akan sa. To wannan ba shi ne ɗabi'a ta mutanen ƙwarai ba, ba kuma shi ne abin kyau da musulunci yake nuna wa ‘ya’yansa ba, na nuna wa ‘ya’yansa abinda za su yi, su samu fahimtar juna, su samu kusanta da juna. Kuma ana san ita gaskiyar, gaskiyar ta nuna kanta, ba wai da fatar jijiyar wuya ake sa dole magana sai ta fito ba, a'a, ita gaskiya gaskiya ce. Idan lokacin da take fitowa tana fitowa da haske ne, haske kuma duk inda ya shiga dole a gano shi, dole a ga haske. Duhu inda aka ce ga haske ya bayyana gurin, dole a gano wannan hasken. Saboda ita gaskiya tana dauke da haske, kuma tana dauke da haiba, tana dauke da nutsuwa, amma ba wai hayaniya ba, ba cin fuska ba, ba cin zarafi ba, ba neman a kai wani ƙasa ba, a'a, ita gaskiyar ita ake so ta bayyana, ta fito, ta yi galaba. Wannan shi ne abinda tattaunawa ta hankali ta ilimi take bayarwa. Al-mujtama, idan aka ce al'umma ta samu wayewa, ta samu cikakkiyar hankali da ilimi, to za ka cewa tattaunawa a cikin wannan al'ummar abu ne mai sauƙi. Da mutum ya zo da wani magana a ce masa ga gyara, ya kuma karɓi gyara cikin ƙanƙanin lokaci ko cikin sauƙi. Amma cikin al'ummar da take rayuwa a cikin duhun jahilci, jahilci yake ƙara kakatutu a cikinta, to za ka ga cewa wani al'umma ba ta san ma wani abu tattauna ba. Mutum ya ɗauka duk sanda ya yi magana aka ɗan nuna cewa ga inda ya kamata ya gyara, to shi ana so a kai shi ƙasa ne, to kuma zai dage. Wajen ya dage sai ya kare ra'ayinsa, to kuma komai zai iya faɗa akan masu nuna masa kuskurensa, zai iya zagin su, zai iya ɓata su. Da ilimin mutum zai iya ce masa jahili, ko da shi ne jahilin, ba zai dubi wanda ya fi shi ilimi sau dubu, sai ce masa jahili ne shi, shi kuma shi ne mai ilimin. To muna cikin wata al'umma da take bukatar ƙara samun wayewa sannan wannan sha'anin social media din da ya bayyana a shekarun nan shi ma ya ƙara sa abubuwa sun ta'azzara ya ƙara haukatar da wasu mahaukatan da ban sana tare da haukan su amma wannan social media tun su ta ƙara musu hauka akan nasu haukan da ba kowa so yake wani abin da zai trend dan fahimci cewa a cikin al'ummar idan zaka zo da wani abu cikin nutsuwa na hankali ba wanda zai damu da kai amma da yau zaka zo ka dubi wani mutum mai amfani a cikin al'umma ka zauna ka zazzage shi kai masa gunduwa gunduwa to yanzu nan kafin ka ce me a cikin ɗan mintuna wannan maganar ta kaza ta yadu kamar gobara a cikin abin nan karmami ko a cikin yayi wurin daji yanzu nan za ta karaɗe ko ina kuma ita labarinka wannan ya tura mu wannan ya tura mu wancan nan da nan kowa yanzu zai san da kai to sai zanto shi dan ya fito ta wannan kofar kana san ka san ka to dubi wani mai mutunci ka ci mutuncinsa dubi wani mai daraja ka sauke darajarsa dubi wani mai amfani ka ce bai da wani amfani ka rusa shi idan kai haka to cikin dan kankanin lokaci kowa da kowa zai san ka namiji da mace yaro da babba zaka zama ana ta hirar ka to kai ba damuwar ka bace in ma da antar ka ake in ma zagin ka ake ai dai suna ne ka samu an san da kai ka je wuri za a ita neman a ganka za a ita yawo da sunanka to shi dan ya fito ta wannan gobar ya ƙara wato azazzala wasu da tunzura su sai amfani da waɗannan kafofi na sadarwa domin su ƙara fito da kansu amma sai sun taka kafaɗin wasu sun taka wasu sannan su kuma su ɗago kai sannan su a kansu to babu shakka wannan mummunar ɗabi'a ce shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min nas man yu'jibuka qawluhu fi hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisab cikin mutane Allah yana magana akan munafikai in sun zo suna shirye magana suna shirye magana ka ce su kuwa gaskiya har ka rika sha'awar su kuma suna yi suna rantsuwa ma wani lokaci suna cewa Allah ya sani kaza kaza ni abinda da nake faɗa wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi amma Allah ya ce wa huwa aladdul khisab ya fi kowa jayayya da husuma ya fi kowa jayayya da husuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abghadur rijali ila Allah ala aladdul khasim wanda Allah ya fi tsana cikin mazaje anan kalmar mazaje ba wata nufin iya maza kawai ba banda mata an faɗi maza saboda taglib ne dan a rinja yadda janabin su amma da maza da mata dukansu wanda duk ya su kantu da wannan sifa cikin maza ko cikin mata to yana da wannan sakamako da annabi ya faɗa shine kiyayyar Allah subhanahu wataala gare shi kiyayyar Allah kuma take jawo bawa azabarsa da hukumarsa ya tabbata cewa shi mai laifi ne kuma ya cancanci hukuma wannan shine yasa Ubangiji subhanahu wataala yake kinsa saboda ka mi kokari mu gyara dabi'un mu gyara halayen mu gyara zamantakewar mu gyara isar da sakonnin mu isar da su cikin kalmomi masu kyau domin su samu karbuwa su shiga cikin zukata na'am a cikin mutane akwai wanda babu kalmar da za ta yi masa amfani sai kalmar mai ciwo wanda shine Allah ya ce illal ladzina zalamu minhu wannan suke azzalimai su sun riga sun bayyana kansu cewa su azzalimai ne ba neman gaskiya suke ba to wanda da an tsaurara kalma akan su wannan ba laifi akai ba kamar yanda annabi Musa alaihi salam duk da cewa Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya gayawa Fir'auna magana mai laushi qul lahu qawlan layyinan ya gaya masa magana mai taushi amma da ya tsaya gaban annabi Musa alaihi salam rika faɗo wasu miyagun maganganu akan sa har ta kai ya ce wa annabi Musa yana ganin cewa shi sai an masa sihiri ne wato kamar yana so ya ce annabi Musa baya cikin hankalinsa baya cikin hayyacinsa ruwa ya ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun mannan manzon da aka aika muku makwaci ne har ta kai ya fara irin waɗannan maganganu annabi Musa alayhi salam ya ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la azunuka ya fir'aun masbura da Musa ya tsaura da kalma anan a kansa saboda abin nashi ya wuce duk inda yake zuwa yace wallahi ka sani kai da kanka ka sani waɗannan abubuwan da nazo da su ba wanda ya saukar da su sai ubangijin samai da kasa amma saboda kawai ka nuna izzarka da isarka da bijirewarka da taurin kanka da girman kanka yasa kake faɗar wannan magana cewa inni la azunuka ya fir'aun masbura kai dai fir'aun ina daukar ka mutum ne halakakke da Musa ya ce masa halakakke duk da yake jin izza har ina ganin kansa Allah saboda anan zaluncinsa ya bayyana to mutumin da zaluncinsa ya bayyana da rashin kunyarsa ya riga yayi kaurin suna a wajen rashin kunya da rashin mutunci to wannan dan ka tsaurara masa kalma baka yi laifi ba da mutumin da zai zanto ya riga ya bayyana amma mutumin da yake neman gaskiya ya samu tuntube tuntuban karshe tuntuban fahimta a wani abu ne da ya taso akan sai jima yana tafiya akan sa bai taba sanin cewa abin da akwai gyara ba yana tafiya akan sa dan da kazo gyara masa bai kamata a ce ka jefe shi da wasu kalmomi da rashin tautawa ba na cin zarafi wannan su ne aka ce ka kyautata musu magana ka layyana musu magana ka tausasa musu magana domin sakon ya isa zuwa ga zukatansu wannan sabon ce
to amin akramakallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan gaba sai ku biyo mu domin jin amsoshin tambayoyin da kuka aiko tambayar mu ta farko a cikin shirin take cewa menene hukuncin tura addu'ar goren juma'a ta waya
to babu wata addu'a ta juma'a sai ku sai dai san da kake so kai masa addu'a zaka yi masa addu'a ba a kayyade maka wata rana aka ce sai a cikin ta zaka yi masa addu'a ba wannan wani salo ne kawai da samun waɗannan kafofin da isar da sako ya zo da su amma ba wai musulunci ne tsara ba za can akwai wata waya ne hatta za a yi su za a rika tura maka sakon juma'a a yi daga samun lokacin da ake wani tasa-tasai na katta kwana din nan daga lokacin da mutane in aka waye gari juma'a sai mutum ya turo maka gaisuwar juma'a ko shekara sabuwa ta shigo ya turo maka gaisuwar sabuwar shekara amma a musulunci can babu su saboda ka in addu'a kake so kai mutum ka yi masa ba addu'a zaharin ghaib ba tara da ya sani ba sai ta fi karbuwa kai ma mala'iku za su yi maka kwatankwacin irin yadda ka yi masa ta bakin su bakin mala'ika kuma ya fi na dan adam saboda ka shine abin da musulunci ya sani amma ba wata rana ce ake warewa ta turo wani sako sunan shi da sakon gaisuwa ko addu'ar juma'a ba
to malam wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin matar da aka sake ta tana da ciki sai cikin ya zube bayan sakin iddarta ta kare ne daga nan ko sai ta yi wata uku kuma idan za a mayar da ita sai an sake daura aure
ya ce a kotu
a ce
sai karanta bayar
menene hukuncin matar da aka sake ta tana da ciki sai cikin ya zube bayan sakin nata iddarta ta kare ne daga nan ko sai ta yi wata uku kuma idan za a mayar da ita sai an sake daura aure
idan mace tana da ciki cikinta kuma ya kai lokacin halittar abin da yake cikin shine ya kai wata hudu ina wata hudu in ya kai lokacin halitta tunda wata kwana 40 yana bali kwana ta 40 yana abin nan nutfa alaqa bin alaqa mudgha wato kaga kwana 120 shine wata hudu ya kai wata hudu a lokacin ake halittar dan adam to da zarar ya cika wata hudu to ya kai lokacin fara samun halittar sa to in tayi barin da a wannan lokacin to sunan daidai yake da haihuwa saboda ka in tana idda ta kare in tana ta kaba ta kare zaman Allah ce ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna duk ciki ajalinta wato iddarta shine ta haifar da abin da yake cikin ta saboda haka idan ta kaban idan auka bin sarki ne ta yi wannan barin to shikenan idan ta kare kuma in yana son komawa da matarsa sarki ɗaya ne ko biyu to sai sarki daura aure tun da ta fita ta zama ba matarsa ba amma idan ba a fara wato ya cikin bai kai lokacin da aka fara halittarsa ba wato da abin ya fita daga jikinta kawai gudan jini ta gani babu wani alamar halittar dan adam a cikinsa to wannan baya fidda ita daga daga idda saboda haka za ta yi idda ne da jini sai ta jira har jinin ta dawo sai ta yi idda da jini uku
to malam mai wannan tambaya yake cewa mutumin da yake mazaunin Abuja idan ya je airport saboda tafiya zai iya fara yin kasaro daga nan
shiga airport kamar fita ne ga kan boda wai ka fita daga boda airport tana matsayin boda ne saboda haka daga nan mutum zai iya fara kasaron sa zai iya kuma fara hada da sallah misali da azhar ne kafin ya shiga jirgi zai iya yin azhar da al'asar a nan cikin airport sannan ya shiga jirgi kaga ya riga ya hada sallolin sa guda biyu in daidai magariba ne zai iya magariba da isha'i zai iya hada su magariba ya yi ta cikakkiya isha'i ya yi ta kasar zai iya yin wannan
to kar makallahu wannan tambaya kuma take cewa mutumin da ya rasu ya bar yaro wanda ba musulmi ba shin yaron zai iya yi masa wani abu na wakafi da zai shiga cikin ladan sa
malamai sun yi magana akan waqful kafir shin kafiri zai iya wakafi ko ba zai iya wakafi ba suka ce wakafi akan abin da ya shafi duniya abubuwan da suka shafi duniya ba abin da yake kurba ba ko kuma abin da yake kurba abin da zai nemi lada da shi ba a addinin sa in abin da zai nemi lada da shi ne a addinin sa to ba za a karbe shi ba amma abin da zai nemi lada abin da kawai sha'anin duniya ne kawai ba wai magana ce ta addinin sa yake yi ya na samu ladan addinin sa ba suna ganin wannan zai iya wakafi sannan shi wanda ya mutu zai iya mallakar wani abu da kafiri zai yi masa kamar yadda yake da rai zai iya mallaka wato zai iya zama nashi in yana da san da yake da rai zai iya zama nashi to ko bayan ya mutu in yayi masa tunda ya inganta ya iya mallaka daga wajensa lokacin da yake da rai inda kafiri zai duk wani abu ya bashi ya zai iya zama nashi kuma halal ya karbi wannan abu to ko bayan mutuwarsa in yayi wani abu ya ce ga wata dukiya je a gina masa ya ba musulmi ci kuje ku gina masallaci ya bashi matsayin abin sadaka to za su iya yi masa masallacin kuma zai iya amfana da wannan saboda a duniya zai iya karbar kuɗin aiki zai iya mallakar kuɗin zama nashi ne ko da kuwa kafiri ne yanzu mutum ya je kafiri ya bashi kuɗi ya zo ya gina masallaci a ba ce tana kuɗin kafiri ne masallacin ba zai karbi ba a'a tunda ya inganta ya mallaka to ko bayan mutuwarsa in ya ba wa waɗanda suke musulmi ko magadansa ko kuma shi da kansa ya je ya ɗauka ya ce to wannan ya yi dan wane to ana fatan ya amfana da wannan
to akan kallon wannan tambaya kuma take cewa wace addu'a mutum zai yi idan yana cikin halin damuwa
to akwai addu'ar annabi Yunus da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda yake cikin damuwa da zai roki Allah da itifaci Allah ya yi masa lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara fadawarsa cikin ruwa kuma kifi ya haɗe shi cikin duhun dare cikin duhun ruwa cikin duhun cikin kifi fara da fi zulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita ce addu'a da yayi annabi yake cewa babu wani mai damuwa da zai roki Allah da wannan face Allah ya yi masa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka nan akwai hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa duk wanda yake cikin damuwa idan ya roki Allah da wannan to Allah zai yayi masa damuwa la ilaha illallah alhalimul azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim fadar wannan yana daga cikin abin da yake sawa wanda yake cikin damuwa ya samu sauki ubangiji subhanahu wataala ya kawo masa sauki a cikin damuwarsa ce la ilaha illallah alhalimul azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim tun ya ga fadar wannan to za ka ga cewa damuwar da yake ciki tana sauki Allah yana kawo masa kuma mafita a cikin abin da ya dame shi
to akan makallahu mai wannan tambaya yake cewa a ofis din da muke aiki saboda rashin isasshen wurin zama da yawan da muka yi sai muka yi tsarin karba karba wurin zuwa aiki wasu suna yin wata biyu ko uku ba tare da sun zo ba menene hukuncin hakan
to ban sani me yana nufin aikin gwamnati in aikin gwamnati yake nufi ya kamata idan har da gaske ne to sai gwamnatin magana cewa abinda suke suna buƙatar kaza da kaza da kaza saboda gurin zama din ya musu kada gwamnati ta yi musu wannan domin su yi aikin da ake buƙata su yi tun na ɗauke su ne da su yi aiki amma idan kawai suka haɗa kai suka haɗa baki suke kin zuwa gurin aiki wani yayi watanni yana karɓar albashi bai zo wajen aiki ba wataƙila da an ja hankalin gwamnati da ta yi wani abu a kai to wannan ba daidai suka yi ba wataƙila ma su so gwamnatin kar ta yi wani abu su riƙa son hakan a ransu saboda gurin kada ta yi abin da zai sa wannan uzurin nasu ya kau. Ba za su so uzuri ya kau ba yanzu ba ga shi suna hujja da cewa ba gurin zama ba to sai su yi fatan a ci gaba da zama a hakan saboda su su samu wannan damar da suke da ita amma da a ce sun kiraye gwamnati ta ki kuma ya zanto mun sun zo duk babu yadda za a samu abin da su suka yi tsarin da aikin su zai gudana wannan ba za a ce sai lebe amma ba wai su yi shiru ba ko ma su ɗauka cewa jin haka ɗin masu ya fi musu sauƙi daga ɗan adam yana da son zuciya in ya zanga wani situation haka ya masa daɗi to ba zai so wannan situation ɗin ya canza ba wannan yanayin ya canza ba sai ga yana ta rufa-rufa yana ta ɓuyewa saboda in ya canza shi ma sauƙin da yake ganin ya samu kansa zai tafi saboda haka sai a yi la'akari da wannan.
Malam wannan tambaya kuma cewa take dangane da zakkar kayan gona shin mutum zai hada abin da ya samu daban-daban har su cika nisabi ya fitar ko kowace gona daban ake dubawa a fitar
ya abu iri ɗaya ne kuma din nashi ne abu iri ɗaya ne na ya shuka masara can ma ya shuka masara can ma ya shuka masara to duk mallakarsa ce zai hada su in sun kai nisabi ya fitar musu zakka tare ba kowane zai masa kallo a matsayinsa daban ba ce can ya yi amma bai kai nisabi ba don haka ba zakka can ma ya yi bai kai nisabi ba ba zakka can ma ba zakka saboda kai tashi ba zakka saboda dukkan aka hada amma in aka hada za su kai zakka to shi yanzu tunda ba hada ake ba ba zai fi da zakka ba a in duka nashi ne sai dai inda mutane ne daban-daban in mutane ne daban-daban ba a cewa su hada su fi da zakka kowa nashi zakkar tana kansa shi kadai in abin su kayan amfaninsa ya kai zakka ya fitar in bai kai ba shi kenan wancan ma haka in kayansa ya kai zakka ya fitar bai zakka amma in dai na mutum ɗaya ne kuma abu iri ɗaya ne ba wai kala-kala ba abu iri ɗaya ne nan masara nan masara ko nan shinkafa nan shinkafa nan gero nan gero duka abu ɗaya ne to zai ya hada su ya yi musu zakka gaba ɗaya.
To me wannan tambaya kuma cewa yake mutumin da ya dawo daga karatu sai ya tarar tarbiyyar gidansu ta lalace kuma ya ji baya son zama a gidan idan yake zama ya yi laifi
to idan har ya je karatu ne ya samu karatu ya kamata ya taimaka gidan a samar da tarbiyya ba wai gurwa zai musu ya zanto ya zo ya samu abubuwa sun lalace yana da kuma yadda zai iya bada wata gudunmawa wajen gyara tarbiyyar gidan to ba cewa zai ba ni ba ku ba ya nesanta kansa da su shi ya je ya rayu wasu shekaru a sai tsaya ya bada gudunmawa sai dai abin ya fi karfinsa ya ga shi ma rashin tarbiyyar za ta safe shi ko ta safe zuriyarsa to anan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai kallafa masa abin da ya fi karfinsa ba sai ya sake guri yadda zai samu matsala shi a tashi a nashi addini ko a tashi tarbiyyar ba ɗayansa ba su samu amma in ba haka ba to kamata ya yi da farko ya yi kokarin zama da su don ya taimaka wajen samar da tarbiyyar da ya ga cewa an rasa a gurin gannansa ne kokarin jawo su a jiki yana nuna musu abin da suke yi ba daidai ba yana nuna musu abin da ya dace su yi in wasu ne ma sama da shi su ma cikin nasiha da kokarin shiga jikinsu har ya samu ya gyara musu abin da zai iya gyarawa sai dai idan abin ya ta'azzara ya fi karfinsa ta yadda shi ma abin zai iya shafarsa ko in yana da ƴaƴa da zuriyarsa su ma za su abin zai iya nasu cikinsu to anan ba a kallafa masa dole ta zama anan ba zai iya kaurace musu ta yadda zai iya tsira da nashi addinin da kuma tarbiyyarsa da kuma ta iyalansa amma duk da haka wannan kauracewa ba za ta hana kuma ci gaba da samun su lokaci ba lokaci ba wataƙila ya kai sa'a ta wannan ƙoƙarin kusantar da su da zai yi ya yi tasiri har kuma a samu wasu daga ciki su gyaru.
To me wannan tambaya kuma cewa yake ina zaune a kudancin Najeriya sai kasuwar da shugabannin ta suka saka dole sai ɗan kasuwa sun ba da kuɗi an yi anko na bukin Yarbawa yaya zamu yi da irin wannan
to ban san ankon me ake yi dan an yi anko ba idan kawai anko ne ba wani abu ne za a yi na sabon Allah ba to ku yi mana ku zauna a samu kyakkyawar zamantakewa in dai ba wani abu za a yi na sabon Allah gurin ba za a kawo giya ko za a ci kuɗi din ya maza da mata to in wannan ne tun ba zai yadda ya shiga ciki ba in kuma wuri ne wanda misali a ce kasuwa ce ko kasuwa ce
kasuwa
in kasuwa ce ya ga cewa in bai bayar da kuɗin ankon ba za su iya korarsa za su iya hana shi kasuwanci a gurin za su iya rai cutar da shi to sai ya ba su alatilas ma'ana an tilasta shi ba don yana so ba kuma ya kokari ya janye jikinsa kada ya shiga cikin wannan abin na sabon Allah amma in abu ne wanda ba kawai za a dai sa kaya ne iri daya kowa ya harkarsa to ina ga babu dalilin da zai sa ya ce ba zai yi ba
to akar makallahu mai wannan tambaya kuma tambaya yake da cewa shin akwai wata sallah da ake kira salatu tauba
na'am akwai salatu tauba wanda ta zo a hadisin Ali ibn Abi Talib wanda yake ruwaya ta daga Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yana cikin sunan Abi Dawud Tirmidhi sunan Imam Ahmad da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani bawa ba min abdin yuzribu zanban fa yatawadda fa yuhsinu alwudu thumma yusalli rak'atayn yastaghfirullah illa ghafara Allah lahu babu wani bawa da zai yi zunubi sannan je ya tsarki alwala ya kyautata alwalarsa ya raka abiyu sannan nemi gafarar Allah wato ya tuba daga wannan zunubin face Allah ya gafarta masa wato ya karbi tubunsa so wannan ita ce malamai suke cewa salatu tauba yanda mutum ya yi wa Allah laifi yake son ya tuba daga wannan laifin ya yi alwala ya kyautata alwalarsa ya raka abiyu bayan ya gama raka abiyu daga hannu ya yi addu'a Allah na cuci kai na rabbana zalamna anfusana fa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya yi ne ce astaghfiruka wa atubu ilaik Allah na ina neman gafarar ka Allah ina tuba Allah ba zan kara ba Allah na yi nadama to ana sa ran Allah zai gafarta mushi wannan laifin ita ce malamai suke kiranta da salatu tauba
to wannan tambaya kuma take cewa mutumin da bai haddace Qur'ani ba amma yana karantawa sosai zai iya kasancewa cikin ahlul Qur'an
sabbi da malamai suka ce ahlul Qur'an sune muhaddata al-Qur'ani masu karanta shi suna aiki da shi ba wai haddar Qur'ani kadai ita ce take sa mutum ya zama cikin waɗanda annabi ya kira ahlul Qur'ani wa khassatu ahlullahi wa khassatu ba ahlin ubangiji kuma keɓantattunsa na musamman mutanansa na musamman ba kawai haddar ba ba mujarrar tilawa ba kawai na karanta Qur'ani ratatatatata a'a yana karantawa yana kuma aiki da hukunce-hukuncensa yana tsayawa inda hududihi wannan shi ne abin da ake nufi da ahlul Qur'an saboda dan mutum kawai ya haddace Qur'ani amma yana abin da ya ga dama a rayuwarsa yana saban Allah yana cutar mutane yana kaza wannan ba zai zama ahlul lahi ba ba zai zama ahlul Qur'an ba ahlul Qur'an sune wanda suka rike al-Qur'ani ilman wa amalan su karance shi su fahimce shi su yi aiki da shi sune ahlul Qur'an sune kuma ahlul lahi wa khassatuhu sune mutanen Allah sune na musamman a wurin Allah mutane na musamman a wurin Allah saboda haka yawan karatun al-Qur'ani haddar karatun al-Qur'ani aiki da abin da yake cikin al-Qur'ani da tsayawa kan iyakokinsa wannan shi zai sa mutum cikin wannan class amma ba wai karanta sa ba da kai tare yawan karanta shi kana yawan karanta shi amma ba ka aiki da shi to sai dai zama hujja akan ka ranar gobe kiyama dama annabi ya ce alquranu hujjatun laka aw alayka qurani hujja ce da za ta taimake ka a ranar lahira ko kuma ta zama hujja akan ka dan Allah subhanahu wataala zai kama ka da laifin da kai da cewa gashi kana karanta alqurani Allah ya hana wannan abu saboda haka shi zamantowa ahlul qur'an ko ahlul lahi wa khassatuhu ba tilawar da haddar ka dai ba sai ta hada da aiki sanin hukunce hukunce sai kuma aiki da shi na'am
to akar makallahu mai wannan tambaya yake cewa hukuncin wanda yayi bypass din mita na wuta yanzu sai ya tuba sai kamfani suka rubuta masa tara da zai biya shin idan ya biya tarar da aka saka masa ya wadatar ko sai ya biya duk wutar da ya sha
kaida inda ya sha wuta ba biya ba sai biya su sai su kayan masu abin suka ce sun yafe masa dan su masu abin suka ce sun yafe masa dole abin nasu ne amma in ba su suka ce sun yafe masa ba to kaida sai ya biya su kudaden wutar da ya sha a baya ba bisa kaida ba tara wannan ba za ta ce ba ta je dauke masa wancan kudi da ake masa wannan tara na laifin da yake ba na abin da ya sha bai biya ba bane
to mallam mai wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin kama waje a masallaci
to al'asulu shine ana son mutum ya gaggauta zuwa masallaci idan rudi lisalati min ruja fas'au ila zikrillah yayin da aka kira sallah to ku yi sauri ku je ku samu ku samu sallah ko ku samu sahun gaba da sauransu sauraka wan al'asulu shine mutum ya yi gaggawa ya je ya samu guri ko ya samu guri ya zauna to ya fi kowa cancanta da wannan gurin in ba tashi yayi saboda ruwan sakari ko wani abu ya bujuro masa ya dan tashi ya je ya dawo nabi ya ce fa huwa haqqi shi ya fi cancanta da shi nabi ya ce kada a tashi wani daga magurin zaman sa a zaunar da wani ce kai tashi wani yanzu sai dai kuwa ci dan matsa ko wani abu da sauransu wannan shine al'asulu kuma malamai sun yi magana akan ba daidai bane mutum ya ki zuwa masallaci amma ya aiko wasu zo su kama masa guri da sassafe a zo a shimfiɗa masa dubarsa a cikin sahu shi ba yana can kasuwa yana cikin harkokinsa sai ya gama harkokinsa wasu kuma sun zo da wuri amma an hana su zauna a daidai gurin saboda an shimfiɗa da duba saboda in ya zo a ce to ya zauna a gurin irin wannan yana faruwa a irin kamar ƙasa mai tsarki a Saudiya sai kaga cewa wasu sun maida mashi wannan abin sana'a za su sayar da rumomi sai su je su kama wuri wasu kuma suna ba su kuɗi za ba shi dubu 500 sai to ka kama mun guri a gaba zai tafi da wuri ya je shimfiɗa da rumar sai wancan ya zo sai ya tashi ya ba shi gurin shi kuma sai ya karɓi 500 din sai ya tafi to haka suke sun mai da gurin abin ya kuma sana'a shi ba zai zo ba yana ce da harkar gabansa yana neman duniyarsa wasu kuma sun zo da wuri amma an hana su zauna saboda wani ya je ya shimfiɗa dubar da shi ba shi zai zauna ba ya riga ya sayar ma wani to wani haramun ne ba halatta mutum ya kirga shi cikin bid'o'i da ake na ashe a tsare guri da wanda ya zo da wuri a hana shi zama a gurin ba laifi idan ya zama na akwai halin duha masu hankali ko wani abu da ya shafi wasu manya da za su zo saboda wani munasaba to abu laifi a ce ku dan bubbuda dan bubbuda a bar musu in sun zo su zauna shi ma ba wai a lokacin ba wai lokacin sallah ba a wata munasaba ce ko wani darasi ko wani taro ko wani abu wannan duk babu laifi Allah ce zakir lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum aka zo wajen zama aka ce ku dan bubbuda to ku buda kuma sai Allah buda muku to irin wannan idan wasu ne wanda suke masu daraja masu martaba a cikin al'umma za su zo wata munasaba to ba laifi amma ba mutum ya maida dabi'arsa shi ba a shiga masallaci sai dai a tsare masa guri sun safe da juma'a ne ko na tarawihi sai ya gama abin da yake sanna ya zo ya samu wurin sa an riga an kama masa wannan baya dacewa
to akar makallau mai wannan tambaya yake cewa yarinyar da aka sanya mata suna Ummu Kulsum da ta fara girma sai ta guje wa sunan take amfani da Ummu Salama kuma ta fi shahara da shi har a makaranta da shi take amfani shin da wani suna za a daura mata aure
sunan da ake kiranta da shi sunan da aka santa da shi saboda abinda ake bukata dai a san cewa wane ya urwace a san mai auren da wanda aka aure san angon a san amaryar abinda shi asiga ake bukata kenan saboda haka an santa da wani lakabi ne misali lakabin nan da shi aka santa da shi in aka fada ichi din ake nufi to ko da shi aka daura mata aure ya dauro abin da ya ambace ta da abinda aka santa da shi saboda haka ko da iyayenta asali suna ce mata Ummu Salama Ummu Kulsum daga baya kuma ya zanto Ummu Salama shi take amfani da shi aka santa aka zo aka kira ta da wannan sunan aka daura mata aure da shi ya dauro
to mallam wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin mata su rika yin musafaha da junansu
babu komai ta musafa ba ce akai sai namiji kawai ba mace da mace za su yi musafa abinda ba yadda da shi ba shine mace da namiji su yi musafa wannan baya halatta nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake masa mubaya mata suka zo sai ce ni la usafi wa nisa bana musafa da mata don haka shi su yayi mubaya da su ne kawai mai wara'i hijab suna gefe guda ya ce yayi mubaya da su amma ba wanda ya mika wa hannu ko ta mika hannun sa ya kama hannunta duk da cewa shi ga matsayin sa annaban Allah ne da Allah ya tsarkake zuciyarsa amma bai amfani cewa shi ai mai tsarkin zuciya ne wuri ya kama hannunta ai ba komai amma annabi shi mai shar'antawa ne duk abin da ya yi al'umma za ta yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yake cewa inni la usafi wa nisa Aisha take cewa yayi wa mata mubaya amma ba wacce ɗaya da ita ba ya kama hannunta saboda namiji da mace ba sa musafa namiji da mace ba sa musafa amma mace da mace da su yi musafa ba komai
to malam Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen wannan shiri na fatuwar rahma na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin naku tambayoyin ne ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-4155 ko kuma ta kan adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da shafin fatuwarrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.